duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke tabo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo, har ma da cigabar da kimiyya ya kawo mana a wannan zamani. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla. To a yayin da muke kokarin ban kwana da wannan shekara ta 2022 a cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shirin matasa a duniyar gizo, a wannan shekara za mu yi waiwaye kan wasu daga ciki, musamman ma daga Najeriya, inda kasar ke ta ƙara babban zabanta na ƙasa baki ɗaya. Matasa dai na cin karansu babu babbaka a kafofin sada zumunta, ta yanda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon baya ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya a nan ita ce, ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba yi amfani da su ba ta hanyar tada ƙayar baya, musamman ma a zaɓe mai zuwa? Comrade Ahmed Sani Fantami shi ne shugaban ƙungiyar marubutan Arewa na ƙasa, wato Arewa Media Writers, ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar.
Ɓatanci ko rubutun sharri ko cin mutunci a kafofin sada zumunta shi ne rubutun da ya fi kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma, musamman kai ga wanda kai rutun, ba shi ga wanda kai rutu a kansa ba. Duba da yanda tafiyar sadarwa take da tasiri a wani lokaci, duk wanda kai rutun ɓatanci ko rutun shari a kansa, da zaran ya gani ya ɗauki wani rutun, to ba ƙaramin tashin hankali zai iya saka kaci, wanda zai iya kai kotu, zai iya ɗaukar mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa, wanda wannan kala wanda kai a matsayinka da kai rubutun zaka kai da nan sanin da a rayuwanka baka taɓa yi ba. Misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun ɓatanci da wasu al'umma da dama suka dinga yi a baya, a shekarun baya da wannan shekarun namu, wanda ya ja musu illoli a rayuwansu, wasu ma ya ja musu ƙarshen rasa rayuwansu, wasu ya ja musu zama a prison na har abada, wasu kuma ya ja musu hukunci a hukuma har aka tarar su na wasu kuɗaɗe masu yawa. Hakan duk bazai taɓa misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun ɓatanci ya ja musu ba. Kullum faɗa karwa da muke ta yi mu ga matasa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta marutan Arewa, Arewa Media Directors, a kullum gari waye muka tashi mu duba mu ga me matasa suka mai da hankali akai, me ne inda suke ba daidai ba, wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki, da mun faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafan sada zumunta su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace a matsayin su matasa, duba da yanda yake da matuƙar muhimmanci a wannan zamani. Idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanyar da ya dace, shi kanshi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wanda ya mai da hankali da kafan sada zumunta. Amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma nuna muzanta wasu, to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da ya yi. Duba da yanzu zamani ya canza, rayuwa ta waye rabin a abubuwa na mutane, ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta.
Haka dai, to shin ta yaya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati, ganin cewa su ne manyan gobe? Ga dai abin da Malam Aminu Dahir Kogo, mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Najeriya, ya bayyana.
Allah ya kawo wani zamani zai kawo sauƙin rayuwa. Yanzu kin ga kaman harkan nan ta online, wanda matasa su ne kace-kace a cikin waɗanda suke wannan harkan, zai yi wuya ki samu ɗaya daga yan shekara 40 ya yi sama ba su shige halakashi biyar ba. Duk shaurin daga yan shekara 35 ne ko zuwa daga 18 ne ko zuwa 30 ko 35 su ne wanda suke cikin wannan harkan. To yanda za su yi amfani da shi kuma mai kyau shi ne, dole ne matashi da ya san wannan harkan in yana so ya yi, kafin ya ɗora kalma ɗaya, to dole ya kamata ya samu ta da suke kusa da shi, ya gaya musu manufar su ga abinda nake so in yi. Idan suka ji za su yi ba shawara da zai kuma ɗora shi, kuma sai ki ga haka ya amfani matasa. Domin kin ga shekara ta 2023 na zuwa zaɓe, to a yanzu ma shekara 2023 bai zo ba, amma in kin ga duk wani ta da ƙayan baya da wani abun nan da ake yi a kafafen sada zumunci ɗin, za ki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa. To dama sa'insa Bahaushe ya ce, kin jayayya kin tsinkuwa, idan aka ja dole zai tsinke. Amma saboda haka dole ne su yi amfani da kalamansu wajen aika sako waɗanda suke goyon baya. Ta yadda za su yi amfani da shi shine, idan suka tashi aika, to kar fa su fa sa wani kalman ɓatanci, tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai haɗa mutum, ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanyanta mutum. To a yi amfani da kalamai masu sauƙi wanda kuma ba zai jawo ɓatanci ba, wanda ballantana haka har kuma ya kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba. sannan kuma shi ilimi a kwakwalwa yake kuma wanda Allah ne yake ba da shi matasa yawanci masu irin wannan abubuwa zake ga ai a cikin kwada a cikin abokan su ne ma zake ga sun zarce sa'a to jinjuwa ne to da Allah su yi amfani da wannan dama kuma suna fadakar da ƴan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi
to wasu suna ganin cewa fa rashin goyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen ci gaba na ƙasa
aikin sun da dili ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne duk mai zuciya ko wace ganewa da kuma haɗin kai in suka yi zuciya kuma akwai zabin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka bada kuɗi babu inda aka ce
a bada kuɗi amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya fi ba shi da ko naira babu mai zaben sa
su matasan shine mun ke gani ki maganin matasan kenan ai tunda su ba za su zabi matashi dan uwansu ba wai dan bai da shi ta su ta zama a cikin yanayin da suke ciki in kowa za su yi alam na shara ma kansu su yadda kwallon mangoro su huta da kudi su zaki matashi dan wasu to su zero in mind din su su ci rezultun kai dan matashi yana da kudi da bai da kudi kawai shi zamu zaba kin gane idan suka yi haka wallahi da tijin nan mu duk zamu yi baya kuma mu yi bayan su
to daga karshe ta yaya waɗannan kafafan sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya akan bakar su dan adama
da ido ce san shafinan sada zumunta suna da yawa yanzu akwai wani abin da matashin shi zai fada wa matasa ƴan uwansa akwai kuma shafinan sada zumunta na jillancin labarai waɗanda su za su yi amfani da su kuma don su fadakar da matasan domin wani abun ba za su sani ba in ba an fadakar da su ba wanda ya gani kuma sai ya yi shari ya fadakar da ƴan uwansa to kin ga idan aka samu ana yin haka shafukan sada zumuntan masu zaman kansu din nan kuma na dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudumawa wajen fadakar da matasa matasa kuma suna karantawa suna sharing suna amfana da abin da suka karanta sai ke ga matashi ya kwace kansa a hannun wayannan dattawa ƴan siyasa din
madalla to mai sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam